أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin. A yau muna uku ga watan Ramadan, Hijira 1446, wanda ya zo daidai da uku ga watan uku, watan Maris. Hijira 1000 a miladiya 2025. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, har yanzu muna cikin Suratu Yasin. A gabaninmu fara ayoyin da za mu fassara, akwai mai tambaya, yana tambayar cewa bayan ya yi addu'a ta alkhairi, yana cewa na kasance ina aikin labri, kuma ina kula da section da ke kula da masu shigowa labarari din, kuma dole ɗalibi ya nuna ID card ɗinsa kafin ya shiga, mace ko namiji. To mallam, ya kamata na kasance wajen kaucewa kallon mata, kuma wasu ɗaliban ba musulmai ba ne, shigarsu sai addu'a? In ce mallam ka bani shawara, ko kuma ka taya ni da addu'a, domin ina neman transfer daga wannan section ɗin zuwa wani. Duk da yaƙi, babu wanda na faɗawa amma ya ce a yi masa addu'a, Allah ya sa a yi masa transfer, a canza masa waje. To muna maka addu'a, Allah Maɗaukakin Sarki ya sa a canza maka inda ya fi wannan alkhairi, inda zai zama ka ku fita daga yin abin da shari'a ta hana. Babu ko shakka, sananne ne a gurinmu gaba ɗaya cewa musulunci ya umarci maza su kame idansu da barin kallon mata, kamar yadda ya umarci mata su ma su kame idansu dangane da abin da ya shafi maza. Wannan kuma umarni yana nan a kowane lokaci, a kowane waje, sai wuraren da shari'a ta rangwame, idan mace ta fita bata rufe su ba, shari'a ta mata rangwame, kamar abin da ya shafi fuska, a maganar jamhurin malamai da tafukanta, cewa waɗannan wurare dan ba ta lullufe su ba, in ta fita babu laifi a ciki, amma da abin da yake na adanta za ta koye shi. Da haka ba a san mace ta fita ba tare da hijabi ba, shi kuma namiji ana so ya kawar da kai daga kallon mata. Shari'a ta yi rangwame da kallon da mutum ya yi ba da niyya ba, ma'ana kullum yana ɗaga kai sai suka yi ido huɗu da mace, kila ma ya kalli abin da shari'a ta haramta ya kalla, to amma tun da ba da niyya ya yi ba, to sai ya kawar da kanshi, Allah ba zai kama shi da wannan ba. Amma idan ya zama da ganganci yana sani, to kaga wannan ya saba wa umarnin Allah Maɗaukakin Sarki. Da haka ni shawarar da zan baka a nan, kai iyayenka, kai iya kokarinka, ka kiyaye idanka daga abin da Allah ya haramta, dan kai ma ka zauna lafiya, kuma addininka ma ya kubuta. A dan kallon fuska shi babu laifi, musamman wadda ta rufe ko ina a jikinta, dan an kalli fuskarta ka karɓa ID card, dan kana so ka tabbatar cewa nata ne ko ita ce, ka kalla kallon fuska, wannan ba zai zama mai aibi ba. Amma dai kuma duk da haka sai ka kiyaye kada ka faɗa abin da shari'a ta hana. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka mana gaba ɗaya. A jiya mun karanta ayoyi na Alƙur'ani a cikin wannan sura ta Suratu Yasin, mun tsaya kan aya ta 70. To amma kamar yadda muka alƙawarta, za mu koma kan aya ta 69 da ta 70 ɗin, sannan sai mu ɗora gaba ɗaya. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
نعم، الله مدعوك كنسر كيشي وما علمناه الشعر. bamu koya masa waka ba wama yanbaghi lahu kuma waka ba ta dace da shi ba in huwa shi alqur'ani ba komai bane face illa zikrun face ambato face wa'izi da tunatarwa wa qur'anun mubin da kuma abin karantawa mabayyani yunzira man kana hayyan dan ya gargadi wanda yake rayayye wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin kuma zance na azaba ya tabbata akan kafirai ajiya mun yi bayanin cewa alqur'ani ba waka bane kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mawaki bane wannan raddi ne ga kafirai masu cewa abinda manzon Allah ya zo da shi waka ne kuma suna sifata manzon Allah da waka to Allah madaukakin sarki ya kore wannan cewa alqur'ani ba waka bane dan Allah bai karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallam waka ba haka kuma waka ma bata dace da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ba wani abu ne da yake yi dan haka shi ba mawaki bane qur'ani ba komai bane kamar yadda Allah ya ambata a nan face tunatarwa qur'ani zikiri ne tunatarwa ne da fadakarwa da jan hankali sannan kuma abin karantawa ne mabayyani ma'ana yana yin bayani daki daki da hujjoji a fili wannan shine abin da alqur'ani yake yi amma alqur'ani ba waka bane duk da wasu sun yi da awar wasu ayoyi na alqur'ani za a iya dora su akan ma'aunin waka su hau to amma malamai sun ba su amsa kamar yadda jiya muka yi bayani cewa wasu malamai suka ce ai kasancewar sun hau ma'aunin waka wannan baya nuna alqur'ani waka ne domin ita waka zance ne da yake a aune sannan yana da kafiya sannan kuma mai yin shi yayi da niyyar waka suka ce to alqur'ani koda waɗannan ayoyi sun hau ma'auni na waki na waka to ba za a kira alqur'ani waka ba domin babu nufin waka a cikin alqur'ani kamar yadda Allah yake anan in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin wasu malamai suka ce ai waɗannan ma ayoyi duka ba za su hau kan mizanin waka yadda yake 100% ba kamar yadda alqadi ibn al-arabi cikin ahkam alqur'ani ya kawo kuma yayi bayani daki daki sannan muka ji bayanin shi imam ibn ashur yana cewa alqur'ani ba waka bane kuma alqur'ani ya zo a bisa mafi fasaha mafi balaga na zancen larabawa laraba kuma suna nuna kwarewarsu da balagar su a cikin waƙe-waƙen su to tunda alqur'ani ya zo da fasaha da balaga to ba laifi dan an ci karo da wata ma'ana aya ake ganin kamar ta hau ma'auni saboda yadda alqur'ani yake matuƙa na balaga sai a ga kamar ta hau ma'auni ne da inda su laraba suke nuna kwarewarsu yace abinda zai gwada maka haka babu wata waka ta wani mawaki face sai ka samu wani guri an ce ko nan bai yi daidai ba ko nan ya karye ma'aunin bai hau ba yace amma alqur'ani babu wanda zai zuce nan bai daidai ba ko nan bai dace ba dan haka abin da yake nuna cewa alqur'ani ba waka bane to abin da ya rage mana shine mu tattauna yadda cewa a baya cikin suratul luqman mun yi wannan karatu dangane da abin da ya shafi waka ita waka a cikin addinin musulunci akwai mai kyau akwai mara kyau kamar yadda yazo a hadisi kamar zance magana da mutum yake akwai magana mai kyau akwai mara kyau idan waka ta kunshi ambaton Allah da tsarkake Allah da daukaka addinin Allah da zaburarwa kan aikin alkhairi da hana munanan aiki sannan ba ta kunshi kida ba to wannan babu laifi dan an yi ta amma idan waka ya zama waka ce da ta kunshi munanan kalmomi waka ce ta batsa waka ce da take kira zuwa ga sabawa Allah ai abinda Allah ya hana ko kuma waka ce da take babu wadannan abuwa amma kuma tana dauke da mizmar tana dauke da mazamir tana dauke da kayan kida ko irin wannan na zamani ko ganga ko wani abu makamancin haka to a wannan yanayi sai ta zama haramun ba ta halatta imam ibnu kafir rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin shi ne yazo karkashin wannan aya a can gaba akwai inda ya kawo magana yace ala anna shi'ra ita waka fihi ma huwa mashru'un akwai wanda an shar'anta ba laifi a yi ta wa huwa hijabul mushrikin ita ce waka da ta kunshi zambo ga mushrikai kafirai allazi kana yata'a shu'ara'ul islam irin wannan zambo ga mushrikai da kafirai wanda mawaka na musulunci suke yi a wancan lokaci kafirai sukan yi wake su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su zagi addinin Allah to sai sahabbai irin su Hassan bin Sabit irin su Abdullah bin Rawaha su kuma su mayan musu da martani su ma a siga din ta waka to irin wannan yace babu laifi sai haka ya ka misalin masu irin wannan waka a cikin musulmi yake ka Hassan ibn Thabit da mar Hassan ibn Thabit radiyallahu an wa Ka'b ibn Malik da Ka'b ibn Malik wa Abdullah ibn Rawaha da Abdullah ibn Rawaha wa amsalihim wa adrabihim ajma'in wa amsalihim wa adrabihim radiyallahu anhum ajma'in yace da makamantan su na sahabbai wanda suke waka su daukaka musulunci su kuma kaskanta kafirci yace wa minhu ma fihi hikamun a cikin waƙe akwai wanda akwai hikima a ciki in ka ji zance ne na hikima wa mawa'iz akwai waƙen da ya kunshi wa'azi wa adab akwai waƙen da ya kunshi ladubba kama yujal fi shi'ri jama'ati min al-jahiliyya kamar yadda ana iya samu irin wannan hatta a waƙan mutanen da ba musulmai ba a zamanin jahiliyya an samu wasu jama'a da a cikin waƙoƙinsu akwai hikima akwai wa'azi akwai bayanin ladubbai sai ce wa minhum umayyah ibn abi sal daga cikin irin waɗannan mutanen jahiliyya da waƙoƙinsu waƙoƙi ne da suka kunshi hikima da ladabi akwai umayya ibn abi sal alladhi qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da manzo Allah ya ji waƙar shi da abinda ta kunsa na hikima da abinda ta kunsa na kyawawan abubuwa sai manzo Allah ya ce amana shi'ruhu wa kafara qalbu waƙensa yayi imani ma'ana waƙen yana fita da abu mai kyau amma zuciya kuma tana nan ta kafirce وقد انشد بعض الصحابه رضي الله عنه منه للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت ابن كثير يتي صحابي كوني daga cikin sahabbai sun yi wa manzon Allah sun karatuwa manzon Allah irin wannan waka har baiti 100 yaqulu aqiba kulli bait duk lokacin da aka wani baiti aka kai karshe sai manzon Allah ce eh ma'ana yastat'imuhu manzon Allah yana cewa ya kara ma'ana karo karo bayaziduhu min zalika sai ya kara yace sannan wa qad rawa abu daud imamu abu daud ya rawaito min hadisi ubay ibn ka'ab daga hadisin ubay ibn ka'ab wa buraida ibn al-husayb da buraida ibn al-husayb wa abdullah ibn abbas da abdullah ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manza anna sallallahu alaihi wasallam yace inna min al-bayani sihra a cikin bayani akwai abin da yake kamar sihiri ma'ana in ka samu wanda Allah ya baiwa iya bayani to in yana bayani sai ka ji kamar sihiri yadda kake ganewa kuma yake kama kwakwalwarka sannan wa inna min ash-shi'ri hikaman sannan daga cikin waka akwai waƙoƙin da yake akwai hikima a cikin su da haka wannan hadisi yake nuna ba dukkan waka ce musulunci ya hada ba da haka waƙen da mutum zai yi ya yabi addinin musulunci ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi ladubba masu kyau ko alqur'ani ko bayin Allah na kwarai duk wannan musulunci bai hana ba dan mutun yayi shi ba za a ce yayi laifi ba wanda musulunci ya hana wanda ya kunshi munanan kalmomi na batsa ko kalmomi na kafirci ko kuma umarni da mummunan aiki ko hana kyakkyawan aiki ko kuma waƙar da take ta kunshi kida da kayan kida wannan kan musulunci ya hana Allah madaukakin sarki yana cewa wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين الله yace daga cikin mutane akwai wanda yashtari lahwal hadith yake canji yake sayan abin da yake yasashiyan magana yasashiyan zance zance mara amfani wannan lahwal hadith zaka samu magabata sun fassara shi da waka mana irin waken da muke faɗa na batsa da irin waken da yake dauke da kide-kide Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda an tambaye shi cewa me Allah yake nufi da lahwal hadisi cikin mutane akwai mai sayan lahwal hadisi mai canza abin da yake na gaskiya ya dau lahwal hadisi me lahwal hadisi sai yake cewa huwal gina'u shine waki yace huwal gina'u wallazi la ilaha illa hu ya rantsi da wanda babu abin bauta da cancanta da gaskiya shi shi ya faɗa su uku ya ce Allah yana nufin algina algina a nan malamin su ce shi ne irin wannan waƙe na batsa ko mai wanda ya kunshi munanan abubuwa ko kuma waƙen da yake cike da kiɗe-kiɗe da raye-raye haka nan al-mujahid ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas shi ma ya fassara lahwal hadisi da at-tablu ganga ma'ana shi ne Allah yake nufi cikin mutane akwai wanda yake siyan ganga kun ga a yanzu akwai wannan an mai waƙa an mai kiɗa ya ji daɗin waka sai ya bada mota sai ya bada kuɗi to wannan ishtara lahwal hadith ya sai ya sashiyan magana ne da yudilla an sabilillah dan ƙarshe kuma ya kauce kan tabarkin Allah dan abinda wannan kida zai kai shi da wannan waƙe shine tsafawa Allah madaukakin sarki da haka karshe dai wanda yayi wannan abinda zai koma gare shi to yace abinda ake nufi da lawal hadisi shine ganga sannan al-Hasan al-Basri yana cewa wannan aya wa minan nasi man yashtari lahawal hadith ta sauka fil gina'i wal mazami dangane da abinda ya shafi waƙe da kayan kida da haka yanzu irin kide-kiden da muke ji na yanzu da piano da ake sa na zamani da kayan kida na zamani ko kuma a'a da kalangu ko ganga ko waɗannan abubuwa na kayan kida na kayan shedan duk wannan musulunci bai halarta su ba domin jin yana raba mutum da abinda ya kamata ya kula da shi na jin ayoyin Allah na jin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama na jin maganganu masu hikima na sahabbai da tabi'ai da haka anan zamu ga wannan aya ma Allah ya faɗi cewa wanda yake yin wannan karshen shi shine li yudilla an sabilillahi bighairi ilmi dan ya batar da mutane ga barin tabarkin Allah ba da ilimi ba sannan wa yattakhizaha huzwa kuma ya riki ayoyin Allah zama masa abin kirgili Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yace duk wasu masu yin waƙe-waƙe da kide-kide suna da rabo a cikin wannan aya ma'ana aya ta shafe su wannan zargi da Allah ya a cikin aya ya shafe su yace gurgurdan yadda mutum yayi nisa gurgurdan yadda abin zai shafe shi yace har a kai zuwa ga lokacin da wanda yayi nisa cikin wannan to za ka kuma yana jada nisa ga bayan alqur'ani shi yasa wanda ya jarabtu da jin waƙe-waƙe to za ka zame shi kuma baya jin alqur'ani gurgurdan yadda yayi wai tafi gurgurdan yadda zai nisanci alqur'ani za ka sha mamaki idan abu ya hada ka da matasan mu masu yin sana'a ta hannu ko ta karfi misali wanda suke dako ko wanda suke yin gini ko wanda suke yin fenti ko teloli da suke tinki ko wanda suke kira ko wanda suke saka yawanci ba duka ba yawancin waɗannan zaka same su a cikin wayar su ba abin da ke cikin sai waƙoƙi suna yi suna saurara to gurgurdan yadda suke jin wannan gurgurdan nisan su da alqur'ani amma in ka samu kuma a cikin su wanda shi kuma alqur'ani yake saurara da wa'azi shi kuma zaka gurgurdan shi na sauraron alqur'ani da wa'azi gurgurdan shi da zai nisanci waɗancan waƙoƙi dan haka kamar da Ibn al-Qayyim yake faɗa wannan alhanu shaytan wannan sauti na shaytan na waƙe-waƙe da kada-kade baya haduwa da kuma littafin Allah madaukakin sarki idan suka zo to dole ɗaya zai zama ya bar ɗaya ko dai alqur'ani ya rinjaye mutum ya nisanci waɗancan kada-kade da waƙe-waƙe ko kuma a'a kada-kaden da waƙe-waƙe shaytan ya rinjaye ya raba mutum da littafin Allah da tafarki madaidaici shi yasa sai ai hattara musamman kuma yanzu wasu waƙe-waƙen ma zaka ji babu hikima a ciki wani in yana waƙar zaka ji kurin magana ce yake yi kidan ne dai kurin yake tafiya amma magana yake yi waƙa ai abu ne da yake da ma'auni yake da kuma hikima a ciki da fasaha a ciki ba kurin mutum yanzu yana cewa wani nagode Alhaji nagode to me a cikin wannan ba waƙa ba ce wannan kurin zance ne to kuma zai ga duk da haka kuma wasu sun ɗauki wannan sun sanya shi abin saurare kuma yana raba su da abin da ya kamata na jin alqur'ani da hadisi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai mu kiyaye irin wannan babu wanda ya hana a yabi annabi sallallahu alaihi wasallama da waka amma kada a sa kayan kida kada a sa mazamirin shaytan wannan sautin shaytan ne musulunci ya halatta a buga irin mandi a buga ma'ana a irin abin shantu ga mata a lokacin da ake biki ko idi waɗannan mata aka sani da shi ba maza ba da hadisan da mutum zai karanto kan halaccin buga mandiri zai ga mata ne suke yi sannan za a ga da munasaba a idi an yi rangwami sannan a biki irin na mata domin shi biki ana so a shahara shi a yaɗa shi kowa ya ji cewa wane ya auri wanki wannan ana so shi yasa za a ga kamar yadda hadisan ka nuna a bayyana biki a fito da shi kada ya zama an yi shi a goye ko da an riga an ɗaura tsakanin waliyi da ango ko waliyi da wakili da mutum biyu uku to ba laifi in za a tare ko wani makamancin haka a shahara shi mutane san cewa wane ne ya auri wanci amma mata aka yadda su buga abin bugawa a wannan lokacin to ma kada su yi waƙoƙin baka kada su yi munanan kalmomi sannan kada su yi tsiraiki irin abin da yanzu matan mu suke yi a gidan biki na a kira DJ ya zo ya sa kiɗa suna rawa sun ajiye mayafansu sun ajiye hijabinsu suna rawa suna bayyana abin da ya shafi a surar jikinsu suna karkaɗa wuraren da bai halatta su fito da shi ba sannan ana ɗauka da waya ana ɗauka da kaza ana yaɗa wannan haramun ne za ka ga ƴan mata na yi matan aure na yi haramun ne yana cikin musibar waɗannan kaya na zamani waɗannan wayoyi na zamani abinda ya kamata a dauka da wanda bai kamata a dauka ba duk sai a dauka a fito da shi da a kaddara ma zaune suke ana kidan suna wakar kuma waka mai kyau ana kada ƙwarya ko ana kada mandiri ko ana kada shantu suna waka mai kyau to ko shi din ba daidai bane a sa a dauka dan a fito da shi kuma mutane su wannan a junan su aka ce su ba wai za su yi bane dan duniya ta gani amma yanzu abin ta kai shi sai ga irin wannan kauyawa ne da mata suke yi sai gan shi ana ta yawo da shi a waya sai an dubo wanda tafi kowa rawa da girgiza sai a tsora kamera a kanta sai a dinga daukanta kuma a ita saki mutane na kallo ita wannan ta tozar ta kanta bata arkinta kanta bata wulakanta kanta haka nan kuma bata mutunta iyayenta ba domin duk mutum da ta fito da ginin tarbiyya bai kamata ta yi wannan ba sannan kuma uwa uba ta yi laifi a wajen Allah madaukakin sarki na yin abin da Allah madaukakin sarki ya hana to wannan abu ne dama ko mutum bai je karatu ba yaga irin abin da ake a gurin biki da sauransu wannan ya san cewa ba bane da ya dace da addinin musulunci idan musulunci ya umarci mata da hijabi ya umarci su da kamewa to ta yaya kuma za su fito suna rawa ana dauka ana yada duniya wai sai ga wani abin takeici ma wani haka zai je ya biya kudi a gidan TV a sanya bikin da ake a gidan shi da matan shi da ƴaƴan shi da dangin shi suna rawa a nuna wa duniya shi ya ji dadi ya burge duk wannan kuma abu ne da yake na haramu kuma suna cikin abubuwan da suke dada tufka mana rayuwa tana yin wahala waye auren ka ga bai dade ba yawanci sai ga an yi auren raki irin wannan sai ka ji duka kadan ne yake yin shekara daya kuma yarinya ta fito ta koma inda take ko ta koma zawarci ko ta koma harkar da take yi auren ya mutu saboda duka abu ne da ake gina shi ba kan abin da ya kamata a gina shi ba shi dan adam da abin da zai yi daga kan abin da yake nema akwai albarka ya nema albarka a wajen Allah madaukakin sarki ita kuma albarka ana samun ta ne ta hanyar yin abin da Allah yake so da kuma barin abin da Allah ya hana dan haka in za a yabi annabi a yabe shi da kalmomi masu kyau irin wanda waɗancan sahabbai suka yi ba tare da sanya kayan kida ba ba tare da yin batsaba ba kuma tare da yin abin da shari'a ta hana ba wannan babu wanda ya hana amma kalmomi da shari'a ta hana to koda a cikin yaban annabi ne aka yi amfani da su wannan ba daidai bane dan zaka ji wasu kalmomin zaka ji fi'ilan an dau an wuce mataki an yi guluwi an yi abin da manzon Allah ya hana irin a sifata manzon Allah da kalmomi irin wanda sifa ne na Allah madaukakin sarki to dole irin waɗannan sai an kiyaye kuma baya halatta a yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada ku kuzo zutani kamar yadda yahudu da nasara suka kuzo zuta annabi Isa dan Maryam suka ce dan Allah ne manzon Allah ce kada ku yi min haka fa inna ma ana abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne manzon Allah shi yasa in kana so kaga yadda ake girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda ake nuna mai kauna ta gaskiya ka karanta alqur'ani za ka ga a mafi girman guri Allah yana kiran manzon Allah da bawan Allah kuma ba sunan da manzon Allah ya bi so irin ka ce masa abdullahi sannan sai kuma a kira shi da sifa ta manzantaka a ce ya ayyuhar rasul ko a ce ya ayyuhan nabi ko kuma a kawo zamir da yake nuna girman shi to duk wannan yana maka yadda ake girmama annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba tare da mutum ya dauki ko sunaye da mutabbata ba ko kuma a mutum ya je ya dauki sifofi wanda yake na Allah ne ya dinga ba annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu wanda yake cewa sannu rasulullahi daga kai komai ya fita me yake so yace ka ce komai daga annabi ya fita kaga wahdatul wujud ne mai da abu ɗaya ne kana ga cewa da kowa da kowa da kowa duk zai cike koma ya zama annabi daga nan kuma annabi an ce hasken Allah ne kun ga an dawo kuma komai ya zama Allah wahdatul wujud ne irin wannan to akwai irin waɗannan kalmomi da zaka ji ana amfani su ko kuma ka ji guluwi wuce gona da iri ka ji ana takalmin annabi ya fi kowa takalmi wannan mujarradin takalmi waɗannan abubuwa da manzo Allah ya amfani da su idan suna akwai su a tare da mutum suna da albarka mana a ce yau ga wata riga da annabi ya sa ko ga gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ga zoben annabi sallallahu alaihi wasallama ko ga akushi da manzo Allah yake cin abinci a ciki waɗannan abubuwa ana neman albarka da su amma in babu su sun wuce to shikenan sun riga sun wuce kuma amma duk da waɗannan abubuwa ana neman albarka da su to kuma darajar su da dan adam ba sai bace a gurin Allah ba yadda za a yi ka dauki takalmi ko jaki da annabi ya hau ka ce yafi kowa kana nabin yafi Abubakar yafi Umar yafi Usman yafi Ali yafi waɗannan manya-manyan bayin Allah wanda a jiya a nan muka karanta Allah yana gaya mana bayinsa da yi wa ni'ima da Allah ya ce minan nabiyyin fi ce wasiddiqina wash shuhada'i was salihin Allah ya jero nagartattun bayi amma sai wuri zo shi jaki din yafi wannan kuskure ne amma malamai ba su kore neman albarka da abin da ya shafi annabi ba da abin da ya ko gashin annabi ko abin da ya shafi zoban shi ko abin da ya shafi akushin shi duk da ma an yi rubuce-rubuce waɗannan abuwa galibin su mafi yawan su yanzu sun bace dan akwai sahabban da suna da wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama amma da za su ba duniya su ce abin ne mu da kayan mu akwai wanda yake da gashi manzo Allah in da yaje gurin aikin haji aka yi mai aski ya raba gashin da sahabbai akwai masu wannan gashin amma da za su mutu su ce abin ne mu da kayan mu to abin ne su ina zaka samu akwai mai akushi na annabi sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace ya taba ganin akushin har ya tsage an sanya ma'ana abu na azurfa ko zinare an dinke gefen inda ya tsage din to daga baya wadannan abuwa sun kare wasu kuma sun bata kamar zoban annabi sallallahu alaihi wasallama da yana hannun sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda amma ya fada wata rijiya cikin Madina ya bace shikenan daga nan ba kara ganin shi ba shi yasa irin wasu abuwa yanzu da muke gani a cikin gashin annabi ga takalman annabi wannan yana da bukatar kyakkyawan bincike kafin a tabbatar da shi Imam Zahabi a cikin karni na 7 Zahabi a cikin karni na 7 yanzu muna karni na 14 ko 15 to shi cikin karni na 7 sama da shekara 700 zuwa 8 yake magana da yanzu yana magana kan gashin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inda yau a zamanin shi kenan za mu samu gashi na annabi kuma ya tabbatar na annabin ne to da yafi mana duniya da abin da ke cikin ta me yake so ya nuna ma'ana tun a lokacin akwai shakka to ina kuma ga yau wanda akwai su da yawa in ka je irin kasar taki akwai su da yawa za a nuna ma a ce wannan abu kaza na annabi ne amma ba isnadi ba sanadi ta ina aka samu har yazo ya zama wannan na wajen annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka galiban wasu ba su bane kurin ana ɗaukowa ne ana farfada mutane galibi waɗannan abubuwa sun kare wasu an binne masu fi da shi wani abin kuma ya bace ya zan babu shi kuma kama abin da ya shafi tufa da bargo da mayafi dama wannan ko ba a gaya maka ba yau da gobe to da wata nan zai kare dan ba zai zauna har zuwa wannan lokaci ba saboda yanayin tsarin yadda halitta take da yadda tsari yake waɗannan abubuwa suna da lokacin da suke karewa to da haka irin waɗannan abubuwa sai a yi ta kasantsan da su kuma wajen gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a yabe shi da abinda yake na daidai da irin abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da irin abinda ya zo a hadisai na sibobin annabi sallallahu alaihi wasallama na kyauta na hakuri na gaskiya na amana na iya zamantakewa duk irin waɗannan suna nan da yawa da mai yabo zai samu kuma ya yabi annabi da su ba tare da ya ketare iyaka ba da haka Allah madaukakin sarki yace alqur'ani ba waka bane kuma waka bace dace da annabi sallallahu alaihi wasallama ba in huwa shi alqur'ani ba komai bane face illa zikrun face tunatarwa da wa'azi da gargadi wa qur'anun mubin kuma abin karantawa mabayyani da yunzira man kana hayyan dan ya gargadi wanda yake raye hayyan anan ana nufin wanda yake da rayayyen zuciya dan a shari'a wanda yake ba musulmi ba to wannan batacce ne musulmi wanda yake imani da Allah yake bautawa Allah shi kadai wannan shine rayayye Allah ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu bi dhulumat laysa bi kharijin minha Allah ya ce yanzu wanda yake matacce zai daidai da wanda yake yana cikin duhu sannan duhun da ba zai iya fita daga ciki ba anan ana nufin rayayye musulmi ba zai daidai da wanda yake kafiri ba shi musulmi shine ma'ana wanda yake rayayye wanda ba musulmi ba kuma ba rayayye bane to anan da yunzira man kana hayyan dan a gargadi wanda yake rayayye ma'ana wanda yake Allah ya sanya zuciyarsa rayayya ce mai karbar wa'azi ce mai jin abin da Allah ya faɗa ne shi sa alqur'ani ba mai wa'azantuwa da shi sai rayayye sai kuma wanda yake mumini mai imani duk wanda zaka an karanta mai alqur'ani an ce Allah ya hana kuma ya juya baya yace ba ruwanki zai ci gaba da yi to wannan matacce ne kuma halakakke ne gurgurai yadda yake nisa gurgurai yake yadda yake kara nisa da addini da haka akwai hadari a karanta mutum alqur'ani ya izgili ko kuma yace sai yayi ko yace shi ba ruwanki wannan akwai hadari kuma yana da zuciyarsa matacciya ce kamar yadda Allah madaukakin sarki anan ya nuna mana cewa alqur'ani zikiri ne da ambato da tunatarwa ga wanda yake rayayye Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace wa innama yantafi'u bi nazaratihi man huwa hayyul qalbi, wanda yake da rayayyen zuciya shi yake amfanuwa da wa'azi na alqur'ani, mustanirul basira, wanda basirarsa take da haske, kwakwalwarsa take bude, kamar yadda Qatada ibn Di'ama al-Sadusi ya fassara cewa li yunzira man kana hayyan fi hayyul qalbi, wanda zuciyarsa take raye, wa yahiqqal qawl, kuma zance na azaba ya tabbata, alal kafirin, ga kafirai, ma'ana su kafirai alqur'ani yana zama hujja akan su, ranar tashin alkiyama ba za su je cewa Allah ai ba mu sani ba, ba za su cewa Allah ai ba aiko mana ba, sai Allah ya aiko manzon Allah ya saukar da alqur'ani dan ya zama hujja, da haka wannan da wannan Allah zai kama su cewa ai mun aiko da manzo mun saukar da littafi, to da haka shi musulmi yana amfanuwa da alqur'ani da wa'azin da ke ciki, shi kuma kafiri yana zama masa hujja sai ta maganar Allah ta tabbata a kan shi. Da wannan aya zan fahimci kenan mutane gida biyu ne, akwai masu rayayyen zuciya masu karɓar wa'azi da tunatarwa da faɗakarwa, akwai kuma masu mataccen zuciya waɗanda suke gujewa wa'azi da faɗakarwa da tunatarwa, su kuma sun kafi gida gida, akwai wanda matakin gudunsu da kinsu da juya bayansu ya kai zuwa ga kafirci, akwai wanda kuma suna da sifa ta munafikai, akwai kuma waɗanda suke musulmai ne amma kuma masu sabo, da haka suna gujewa alqur'ani wani lokaci saboda bin son zuciyarsu. To ana son mutum ya kokari ya zama cikin waɗanda suke masu rayayyen zuciya, sai Allah ya ce
awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
نعم. الله يشي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الله يشي أولم يروا ينظب الثنيبة أنا خلقنا لهم cewa mu mun halitta musu, mimma amilat aidina, daga abinda hannayenmu suka aikata, me muka halitta musu an'aman, dabbobi na ni'ima, ashe ba su gani ba, daga cikin abinda muka yi na halitta da hannayenmu mun halitta musu dabbobi na ni'ima, rago da tinkiya da kuma akuya da ɗan akuya da sa da saniya da raƙumi da taguwa. Allah ce mun halatta musu waɗannan abuwa, fahum laha maliku, su suna masu mallakar waɗannan abuwa, suna masu jujjuya su. Wa zallalnaha lahum, Allah ce muka hore musu waɗannan dabbobi, faminha rakubuhum, daga cikinsu suke samun abin hawa su hau zuwa inda za su je, wa minha yaakulun, kuma daga cikin wannan dabbobi dai suke samun wanda za su ci, suke ci. Wa lahum fiha manafi'u, ubangiji Allah ce suna da amfani, amfani daban-daban-daban daga waɗannan dabbobi, wa masharibu, da abubuwan sha da wannan dabbobi, afala yashkurun, yanzu ba za su gode wa Allah ba. Ana nan Allah madaukakin sarki bayan ya ambata mana cewa alqur'ani wa'azi ne da abin karantarwa mabayyani, kuma ana gargadin wanda yake da rayayyen zuciya da shi, sai Allah ya zo yake tunatar da mu kaɗan daga ni'imomin da ya yi mana, dan me dan mu koma dai kan bin Allah madaukakin sarki da yawa Allah da Allah yake ambatan cewa awalam yarau, yanzu ba su gani ba, wannan tambaya ce ta ban mamaki, ma'ana ai abubuwa ne da suke gani, ana mamaki yanzu ba sa ganin irin wannan dabbobi da Allah ya halitta, da Allah ya halitta ba sa kallon wannan, anan wasu malamin suka ce ru'ya ce basariya, ma'ana ba sa gani da idon su waɗannan dabbobi da Allah ya halitta, wasu suka ce ru'ya ce qalbiya, ana nufin ba za su kula ba, ba za su hankalta ba su yi tunani, amma in ka ɗauki duka ma'anorin biyun za su shiga, ma'ana ba za su gani da idonsu ba, ga dabbobin nan suna gani, dukkanmu nan shaida ne muna ganin waɗannan dabbobi, muna ganin su a cikinmu a tare da mu kamar yadda Allah ya faɗa. To Allah ne ya halatta mana wannan dabbobi, Allah ya ce khalaqna lahum, lahum din nan tana nuna an halicci dabbobin ne don su, kamar yadda Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah ne ya halitta muku abinda ke bayan ƙasa gaba daya, da haka Allah ne ya halicci waɗannan dabbobi don ku, don amfanin ku, shine ma'anar lahum, Allah yake to mun halatta musu wannan dabbobi mimma amilat aidina daga abinda hannayenmu suka aikata ubangiji ya tsubata da hannu irin su ba da ta dace da shi ba irin na dan adam ba ba irin na halitta ba laysa kamithlihi shay babu abinda yake kama da Allah madaukakin sarki kamar dai yadda ka tashi kake bada din nan baka jin ka kamanta Allah da bayi to haka lamarin yake dukkanin muna cewa yana tarai hannun Allah ai lamarin yana hannun Allah ai abu ne a hannun Allah muna fada amma ko a jikin mu ba ma jin mun kamanta Allah da mu saboda me saboda a fikira ma mun san Allah madaukakin sarki ba daidai yake da halitta ba to haka anan ma in ka fassara ayar shi ma ba yana nufin ka kamanta Allah da bayi ba babu wanda yake kama da Allah Allah madaukakin sarki wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wanda zaka ce wannan kini ne ko madaidaici ne ko yayin daidai da Allah madaukakin sarki babu in kaga siba ta Allah kuma dan adam yana da irin ta to ta dan adam ce ta Allah ce shi yasa zaka dan adam yana da ilimi kuma Allah ma yana da ilimi Allah ya sifata dan adam da ilimi wa qala allazina utul ilma shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi kaga wannan diyana wannan cewa dan adam shi ma ana sifata shi da ilimi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sifatu da ilimi amma ilimin dan adam daban ilimin Allah daban ilimin dan adam ilimi ne da da bai da shi ya samu duk wanda ya gani da ilimi a rayuwar nan da ya fito zero ne babu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kowa haka aka yi gushi bai san komai ba sai Allah ya ba mu ji da gani da zuciya muka yi ilimi to na Allah ko ba haka bane sannan ilimin dan adam mantuwa na shiga shi yana iya mantawa gashi ya sani amma ya manta saboda me saboda a nuna shi gajiyayye ne amma ilimin Allah ilmuha inda rabbi la yajillu rabbi wa la yansa ubangiji baya manta komai babu abinda Allah yake mantawa to kaga wannan kadai ya isa sannan kuma to wani bangare ilimin dan adam yana da iyaka duk ilimin shi akwai inda in yaje ya zama dan kallo duk yadda yake shi yasa kowa da abinda Allah ya bashi yanzu muna zaune nan akwai wanda in ya tashi yana bayanin wani abu dukkan mu sai dai mu kalle shi shi ma in muna yi sai dai ya kalle mu shi ma in san yana yi sai dai mu kalle shi ko mi tarayya na sani ka sani amma wani ya fi wani sani wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani masani akwai na sama da shi amma Allah madaukakin sarki a ilimin Allah ya yalwaci dukkan komai babu abinda Allah bai sani ba Allah ya san tafiyar tururuwa a cikin duhun dare akan bakin dutse tana tafiya Allah yana ji kuma ya gani kuma ya san da tafiyar ta amma kai dan adam ba yanzu nan kana zo rakiya shi zai hauri duka yana tafiya amma ne gani ba za ma ka san yahu ya wuce ba amma Allah yana ji yana gani to amma wannan bai hana a ce dan adam yana da ilimi haka nan za a ce dan adam da hakuri a ce ta Allah da hakuri wa basharuhu bi gulamin halim halim mai yawan hakuri wallahu ghafurun halim Allah ma ya ce mutu da wannan sifa din a ce mai dan adam hikima a ce ta Allah da hikima amma ba iri ne bane to haka nan sauran sifofi na Allah su ma ba irin na dan adam bane to ana Allah yake cewa ba sa kallo daga abinda muka halatta musu da hannayenmu an'aman dabbobi na ni'ima waɗannan dabbobi na ni'ima da suke rayuwa a cikin mu tun daga abinda ya shafi raƙumi da macen raƙumi ta guwa da ma'ana a saniya da sa ga akuya ga tinga dan akuya ga rago ga tinkiya waɗannan dabbobi na ni'ima din Allah yake ba sa gani mun halatta musu ne sai ga sama fahum laha malikun suna masu mallakar ta anan malikun yawanci malaman tafsiri suna cewa ma'ana suna masu sarrafa ta suna masu sarrafa ta domin shi sarrafa abu nau'i ne na mallakar shi to dan haka suna mallakar waɗannan dabbobi wazallallaha lahum Allah ce muka hore musu ita kai in ka kalli raƙumi ka kalli mutum ka san banda horewa Allah ba zai iya juya shi ba amma sai ga ma a cikin waɗannan dabbobi da muka lissafa raƙumi ya fi daɗin sarrafawa in ka kalli wani sa'in zaka ga tinkiya ana finta tana guduwa a kamo ta amma raƙumi zaka ga an ja akalarsa aka yi alamar ya tsugunna sai ya tsugunna in za a tashi jira an tattaba sai ya miƙe an ɗora mai kaya ya ɗauka ya tafi in an je za a yi wannan duka ɗan adam yana sarrafa shi amma kuma ya fi ɗan adam girma ya fi ɗan adam ƙarfi amma ga ɗan adam yana sarrafa shi suka ce yanzu ka dubi raƙuma inda za a haɗe raƙuma guda kaza masu yawa a igiya ɗaya a kama wannan a ɗaura jikin wannan a ɗaura sai mutum ɗaya shi ke gaba yana ja game da jimmin shagalin wannan mutum ɗaya sai ya jawo garken raƙumi yana tafiya suna layi kuma wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan haka zai ja su yi tafiya mai nisa da su sai ya je inda zai soka kuma ya kwance su soka su yi kiwo sannan ya sake tattara su wannan horewar Allah ce sannan ka dubi yadda waɗannan dabbobi suke yadda suka kai da Allah bai ba su hankali irin na mutane ba amma kuma dan adam yana sarrafa su zaka in ka je ka samu masu kiwon dabbobi suna musu magana wata dabba za ta yi banna magana za a yi mata sai ta dawo yadda ake dan adam tsawa dan Allah ne ba dan adam wannan ilimi na sarrafa waɗannan abubuwa da shi sai Allah ce muka hore musu inda ba dan horewa Allah ba mutum ba zai iya sarrafa waɗannan dabbobi ba sai ga mutum ya tara dabbobi garke guda ya kama wannan yanka shi bayan kwana biyu ya kama wannan haka zai tayi amma ba za su mai bore ba saboda Allah ya kaddara haka ko da sun gane yanka sun ake yi amma ba za su yi wani bore ba saboda horewar Allah to shine Allah ya ce mun hore musu wannan dabbobi sai Allah ya ce fa min harakubuhu daga wannan dabbobi suke hawa cikin dabbobin akwai wanda ake hawa kamar raƙumi ana hawa kuma ana ci kamar saniya ana yin noma da ita ana hawa wa minha ya'kulun kuma daga gare ta ake ci daga waɗannan dabbobi da haka a ci kuma a hau a dora kaya sai Allah ya ce wala hum fiha manafi'u kai suna da masu amfani a tare da wannan dabbobin ana daukan fatar dabbobin da gashin dabbobin ayi tufa abinda mutum zai rufa ayi khaima abinda mutum zai gida ya shiga ya dinga dauka yana amfani da shi duk daga wannan fatar suna cewa yanzu ka dauki saniya saniya an ka dauke ta kaf a jikin ta ba abinda ake yarwa yanzu ka dauki komai har kawan akwai amfanin da ake da shi dama ko bato yanzu kini cinye shi muke yi akwai masu yi da ko bato dafa shi ake in an dafa an gyara an ka maka ba ga maka ba za ka gane ko bato ba to akwai ma waɗanda sukan ci hatta abin da ya shafi tumbi to ko da mu ba mu ci ba ai muna tiba ko mu je mu kai gona yanzu aka kai yanka saniya ka fede ka wannan kayan cikin nata wannan tumbin nata ka tara ka kai wannan in ka diba kai gona take menene a cikin ta wanda kake ganin zai da amfani babu sai jinin da za a yanka ya zube saboda shi haramtacce ne in ka cire wannan meye a cikin ta komai yana da amfani to haka in ka dauki duk dabbobin to shi yasa Allah ya ce kuna da manafi amfani masu yawa a cikin waɗannan dabbobin ko kullun kala ganowa ake ila a da can a yadda kahon amma yanzu ka an kai zamanin da an gane kahon ana abuwa da yawa da shi ba za a yar ba tara shi ake asiyar jinin ma ana mai da shi abincin bai abincin kaji to a ma shi jinin da aka yanka na dabba wanda ya kwarara ai haramun in za a tara a hanta da shi baya halatta a ci shi ma abincin wannan kifaye ko me da ake shi ma ya kamata a yi duba a kai domin abu ne da yake haramtacce duk jinin da aka yanka na dabba ya kwarara wadda wanda zai makale jikin nama ko ka sa ruwa ko ka zo kana suya za a gan shi wannan shari'a ta yi rangwame a kai amma wanda zai kwarara a yi wannan zubar da shi ake yi cuta ne da haka ko da an tattara an yi hanta da shi an yi bai kamata mutum ya ci ba tunda abu ne da yake najasa shari'a ta hana ci to in ka kalli dabba za ka ga duka abin amfani ne a tare da ita to haka Allah ya faɗa cewa suna da amfani masu yawa a tare da goma shari sannan ga abin sha sai da za a tatsi nonon duka waɗannan dabbobi ba wanda ba a shan nonansu a tatsa a yi madara da shi a sha da haka Allah shi afala yashkurun yanzu ba za su gode wa Allah ba su kaɗaita Allah su bauta masa wanda ya musu wannan ni'ima ɗin to daga wannan aya da muka karanta har zuwa ƙarshen sura hujjoji ne da Allah yake ta kawowa da yake gwada ikon Allah da kuma da ma'ana cancantar Allah da bauta da kuma ayar da za mu karanta ta gaba daga nan kuma hujjoji ne akan tashin alkiyama cewa masu inkarin tashin alkiyama su daina inkari wani abu ne da zai yi ku dura waɗannan ayoyi da Allah yake ambata mana ayoyi ne na zahiri kowa yana ganin su ba wani abin da yake boyayye a ciki waɗannan dabbobi da Allah yake magana da su muke rayuwa safiya da dare muna ganin su kuma amfanin su da Allah yake faɗa amfani ne da muna gani gashi nan ba wanda zai mutu hore wanda Allah yake yi mana su horewa ce da yake muna gani ga tanan ita ma ba wanda zai mutu yadda Allah ya hore mana waɗannan dabbobi ci da Allah ya magana da hawa da Allah ya magana da shan abin da yake tare da su na nono duk wasu ni'imomi ne da muna gani shi sa Allah ce afala yashkuru wannan mamaki ne yanzu ba za su gode wa Allah ba ta yaya za su gode wa Allah ta hanyar kaɗaita shi da bauta ta hanyar bauta masa shi kaɗai duk wanda bai kaɗaita Allah da bauta ba bai bauta wa Allah shi kaɗai ba to wannan bai gode wa Allah ba daga nan sai Allah ya ce wattakhadhu
wattakhadhu min دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
bayan Allah madaukakin sarki ya ga mana waɗannan ni'imomi ya kuma kira mu da ya jawo hankalin mu kan gode masa ta hanyar kade ta shi sai Allah yake bayanin dukkan wannan ni'ima amma waɗannan kafirai ba su kade ta Allah ba wattakhazu min dunillahi alihatan sai suka riki wasu ababan bauta kuma bayan Allah la'allahum yunsarun wai ko a taimake su da waɗannan ababan bauta din ko waɗannan ababan bauta din sa taimake su لا يستطيعون نصرهم الله يجب أن يتمكن سبا وهم لهم جند محضرون سوء ودنن كافرين دمدني ودنن أبا من بوتا وترن جناسي تكي أبت التراوى فلا يهزنك قولهم دم هكا كذا ذن شمس يبقى أنت مكري يا رسول الله إنا نعلم ما يسرون وحقيقة من السنة دأ أبن دسكي قويوا وما يعلنون دأ أبن دسكي بينا أنا الله ينامنا بيانا باين دسك فنأليسك أبودي والله ida wannan ni'ima da Allah ya musu wattakhazu min dunillah suka rika min dunillah anan sai aka fito da lafazin jalala a fili ba ce wattakhazu min dunihi ba sai aka ce wattakhazu min dunillah aka fito da ismul jalala Allah dan a nuna maka girman abin da suka yi kuma a nuna maka wanda yayi wannan ya ketare bautawa Allah shi kadai to dan yazo ya karyata ka ya rasulullah kada ka damu yaya abin da yake jura don wannan abin da ya zo wancan girma ga ni'ima da Allah yi wanda ni'ima ce sananniya ga sai na gani amma ya fanɗare ya rike wannan Allah madaukakin sarki Allah ya ce suka rike wannan Allah alihatan ababan bauta wannan duk wani abin da za a bauta kuma bayan Allah ya shiga ciki ko da mutum ne ko dabba ce ko meye to waɗannan ababan bauta Allah ya ce sun rike ababan bauta kuma sun rike su ne la'allahum yunsarun wai ko a taimake su ma'ana waɗannan gumakan suna neman taimako a wurin su suna bauta musu ne wai suna ganin za su iya cece su za su iya kusantar da su zuwa ga Allah kamar da mushrikan Makka suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ai mu baba bauta musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah suka maida Allah suka kamanta Allah da bayi yanzu bawa ne idan ya samu mulki yana da iko baka iya zuwa gurin shi sai ka bi ta hanyar wani ba wanda zai tashi yanzu yace bare ta gidan gwamna kai tsiye ce zai ga gwamna alal aqalli sai ya sanar in ma yana da daraja yana da kimar da zai zo lokacin da ya ga dama to kafin ya zo sai ya sanar cewa gashi nan tafi amma dama in irin mun ya ku bayin sai ya neman appointment sai an bashi lokaci sai an bashi rana in ya je makila sai ya jira wani yana ciki in ya fito a shigar da shi haka nan gurin sarki ko gurin wani mai mulki to su waɗannan kafirai sai suka maida Allah suka kamanta shi da bayi sai suke cewa to ai bai kamata kai tsaye ka je gurin Allah ba sai ka biyo ta hannun waɗannan ko wannan ita ce shubhar masu riƙar shehunnai da bauta musu da irin wannan sai a ce ai shehu ne zai kai kafa da Allah kai baka isa ka je ga Allah kai tsaye ba da haka in roƙo ne roƙe shi kuma zai roƙa ma Allah to sun kamanta Allah da bawa to Allah kuma ba haka yake ba shi tsanin da yake tsakaninmu da Allah tsani ne na isar da saƙo shine annaba da manzanni isar mana ga abinda Allah yake so ga abinda Allah baya so amma wajen bauta Allah kai tsaye zamu bauta wajen roko wai za sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an wajen roko Allah kai zamu roka kuma sun manta da cewa shi bawa da yake da waɗannan masu tadi da wannan protocol din da wannan kaza rauni ne ya jawo yake da saboda idan gwamna ne akwai maganar tsaro a cikin harkar idan yana ma kowa zo kai tsaye zai ganshi kamar da zai ga kowa to wani yana izuwa ya kashi wani yana izuwa ya dake shi wani yana izuwa ya mai kaza sannan kuma launin shi ya kai ba zai iya jin kowa da tsaurara kowa ba dole ne ya tsara idan yanzu mu 20 muka ce zamu ganshi kila bai da karfi da lafiya da mai da zai iya ganin mu duk lokaci daya to dole a ce kai ka zo gobe kai ka zo an jima kai ka Allah ku bai da wannan walam yakul lahu waliyyun min al-zulm Allah bai da wani matsakincin lamari saboda gazawa da haka za ga dukkan mu nan yanzu da muke zaune nan inda kowa cikin mu zai daga hannu ya ce ya Allah ka bani kaza kowa ya faɗa ka a daidai zuciyarsa Allah ya ji na kowa ya ji abin da ya roka. Ka duba aikin haji, mutane na taruwa sama da miliyan uku a filin Arafa, kowa yana daga hannu yana roƙon Allah, wani da Turanci, wani da Larabci, wani da Hausa, wani da Inyamuranci, wani da Yarbanci, wani da wani, kowa da yaren da yake yi, kuma kowa roƙo yake, kuma ya koma gida ce alhamdulillah Allah ya amsa. Ashe Allah yana jin na kowa, yana ganin kowa, amma ka ga dan adam, wani dan adam ne yake da ikon da zai saurari mutum biyar ko goma a lokaci daya? Babu. To dole wannan launin ya sa sai an aje mai mai tsara lokaci, ka shiga kai, kai dakata, kai kuma ka zo gobe, kai kuma kai. Sannan shi kansa kuma, shi dan adam din yana da raunin kuma da ba zai iya mutanen abin da duk suke bukata ba sai da taimakon waɗannan. Ilan wani ya zo kuɗi yake so, zai ce ina wani ka bashi kaza. Wani zai zo ya kawo matsalar shi ta kaza ne, a ce ina wani kai wa wani waya ka ce ya saurar. Dole sai da waɗannan, Allah duk baya bukatar waɗannan. Da haka kuskure ne kamanta Allah da bayi ta wannan wajahin, ka ce wai yadda ba a zuwa fadar wani bawan Allah sai an kama hannun wani ya kai ka, a ce to shi ma Allah kada ka roƙe shi roƙi wannan. Haka suke cewa kada ka roƙi Allah ka roƙi shehu, ai shehu zai kai ka zuwa ga Allah, ko ka roƙi malaminka, ai in kai roƙi malaminka zai ce a'a. Ibada, addu'a ibada ce, ibada kuma Allah kadai ake wa. To shi ne anan Allah yake cewa sun riki waɗannan gumaka, wai suna zaton za su taimaka musu. Sai Allah ce la yastati'una nasrahum, ba za su iya taimakon su ba. Kuma hakan ne, ba su iya taimakon su. To mutumin da yake bauta gunki ko itace ko mai bauta wata dabba, yanzu ka in kana mamaki ka ga wanda suke bauta shanu ko saniya, saniya wannan fa da shi zai dace kai ta inda yake so ya kai da yake daure. To ta za ta taimaka mai, ta za ta ije mai cuta. Aikin daga nan rauni ya bayyana, idan ya zama abin da yake bauta bai iya ije ma cuta, bai iya amfanar da kai, to mai amfanin bauta masa? Babu wanda zai wannan sai Allah. To don haka Allah yake cewa ba za su iya taimaka musu ba. Wahum lahum jundun muqtarun, Allah yake su waɗannan masu bautar dangane da waɗannan gumaka su rinjina ne ma da ake halatto da su. Wasu malaman tafsiri suka ce su masu bauta gumakan su suke kare gumakan, don haka su rinjina ne da suke kare gumakan. Wasu suka ce, wasu malaman tafsiri suka ce a su gumakan ranar tashin alkiyama da waɗannan abubuwan da aka bauta ba Allah ba za su zo yayin da za a azabtar da waɗannan. Saboda Allah ya nuna musu gajiyawarsu, ga ababen da kuke bautawa din me za su iya muku? Ba abin da za su iya muku. Da haka a nan ku ba za su iya amfanan ku ba. Wasu kuma da suka ce a nan ana nufin wahum lahum jundun muqtarun, ma'ana su masu bauta gumakan da gumakan ranar tashin alkiyama duk za a tattara su a jefa su cikin wuta, a jefa su cikin wuta duk a kona su gaba daya, kamar yadda Allah ya faɗa a wata sura a cikin wata aya, cewa duk waɗanda suke bauta kuma bayan Allah da ababen da suke bauta kuma bayan Allah, hasabu jahannama antum laha waridun, dukkan ku kiraran jahannama ne. Da haka ba abin da za su iya yi. To kowace fassara ka ɗauka a nan ana nuna gajiyar waɗannan ababen da ake bautawa. Sai dai malamai sun fi rinjayar da abin da ake nufi a nan su masu bauta gumakan su suke kare gumakan. Da haka tunda waɗannan mutane sun yi wa Allah mutunci, sun sanya wa Allah kini, sun sanya wa Allah kishiya, fala yahzunka qawluhum, sai ya rasulullah kada abin da suke faɗa kan kai dame ka. Me ake nufi? Ma'ana kada wannan abin da suke faɗa ya shagaltar da kai gaban abin da yake na daidai. Ci gaba da wa'azi, ci gaba da karantarwa, kada ka sanya wannan abu ya hana ka da'awa. Inna na'lamu ma yusirruna, Allah ya ce muna sanin duk abin da suke koyewa. An yi amfani da na'lamu, ma'ana dan Allah ma ilimin Allah baya yankewa. Allah yana sani da'iman abadan, kuma har gaban abada Allah ya san abin da suke koyewa. Aka fara gabatar da abin da suke koyewa dan shi ne abin da ake ganin cewa ba a sani ba. To Allah ya sani, sannan wa ma yu'linun, Allah ya san abin da suke bayyanawa. Dan ka ci gaba da da'awarka, kada ka koma zuwa gare su. A nan nake gani ya kamata mu tsaya, sai Allah ya kai mu gobe sai mu tsora abin da muka karanta daidai. Allah ya ba mu dada na kuskure, Allah ya fi mana ya ba mu jikon gyarawa. Ubangiji Allah ya karɓi azuminmu, Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tsayuwanmu, Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya yi mana dukkan abubuwan da suke da damuwanmu. Wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya, ku da muke da lafiya Allah ya ƙara mana da yalwa da arziki da wadata. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.